Ziyarar da shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu ya kai jihar Imo Kudu maso gabashin Najeriya ta bar baya da kura, a yayin da dangantakar Najeriya da Afirka ta Kudu na ci gaba da taɓarɓarewa. Yanzu dai ana sukar lamirin gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin jagorancin Rochas Okorocha, wacce ake zargi da kashe zunzurutun kuɗi naira miliyan 520 wajen nishaɗantar da Jacob Zuma da tawagarsa da kuma ƙera gunkin shugaba. Ra'ayoyin jama'a na cewa abin takaici ne da bin haushi yadda gwamnatin ta ware makutan kuɗi don karrama shugaba Zuma. Alhali ya kamata ta mayar da hankali wajen aiwatar da ayyuka na gari da za su ƙara taimakawa al'ummar. Muryar Amurka ta zanta da wasu waɗanda suka tsokaci kan batun suna cewa nan da oji kenan, wanda ya ce abinda gwamna Rochas ya yi kwata-kwata bai da ma'ana, saboda naira miliyan 520 na iya tallafa mutane 520 da kuma kubutar da su daga ƙangin talauci. Emeka Achieng ya ce karrama mutumin da ana tuhumarsa da cin hanci da rashawa a Afirka ta Kudu ya nuna cewa an karrama gazawa da kuma shirme.
Ni ne Alhaji Muhammad Bulama, mazaunin Okigwe, Imo State. Bayanin da na gani a wannan gunkin da aka yi na Jacob Zuma nan, wannan farnan kuɗi ne ga mutane suna wahala a state din nan. Ya kamata sai go mai girma gona ya yi musu abin da ya kamata. Ya fara project waɗansu abubuwa duk ya taɓa ne ya bari, ya taɓa wannan ya bari, ga kuma mutane ana wahala a state nan. Amma wannan gunkin da aka yi gaskiya ban ji daɗin sa ba.
Lokacin tura wannan rahoton, na nemi Dr. Eberin Zawuji, mai taimakawa gwamna Rochas a fannin yaɗa labarai, don ya bayyana ra'ayin gwamnati kan batun, amma ƙoƙarin samun sa ta wayar sarho ya ci tura. Alphonsus Okorigwe, Muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.